ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na talata wanda ya dace da 4 ga watan 5 shekara ta 1422 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina wanda shine 24 ga watan 7 shekara ta 1001 miladiyya ina muku barka da warhaka ina muku sannu ko da ke bazan ce muku sannu da zuwa ba ku ne za ku ce mun sannu da zuwa idan ba a manta ba lokacin da ya gabata a darasin da muka tsaya kamar yadda nake tafiyan uwa da suke bibita sun ce mun tsaya ne a ƙarshen hadisi na 104 za mu tashi hadisi na 105 babin da ake magana a kai babul mururi baina yadai al-musalli babin da yake magana dangane da wucewa gaban mai sallah menene matsayin haka wannan darasin shine na 18 wannan kuma shine darasi na 19 da zamu tashi kan haka ne zamu tashi kan al hadithul khamis ba'da al mi'a hadisi na 105 an abdullah ibn abbas radiyallahu anhu ma qala aqbaltu rakiban ala himarin atabin wa ana yawma idhin qad nahadtu al ihtilam ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار فمررت بين بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد وانا حديثي نقليد بير أنكر أورج عبد الله بن عباس الله شكاري تأغري Abbas kuma shine babban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato shi Abdullah dan Abbas shi da manzon Allah dan wa da dan kane su Abdullah dan Abbas yace aqbaltu rakiban ala himarin atalin aqbaltu nazu rakiban halin kasancewa ta ina haye ala himarin akan jaki atalin ta matar jaki kenan shi lafazin himar a larabce yana nufin jaki sawa'un mace ko namiji kamar yadda ashat yana nufin akuya sawa'un mace ko namiji ko attais ko ta matar da ana kiran su da suna ashatu a larabce haka al'atan ana kiran namijin a al-himar namijin ana kiran sa himar ta matar ma ana kiran ta al-himar idan an ga dama duk za a faɗa ka a larabce in kuma an ga dama a bambance al-himar namijin kenan atan kuma ta matar kenan an gane ku kamar yadda lafazin al-insan yana nufin dan adam sawa'un kana zakaran aw unsa mace ko namiji aqbaltu rakiban ala himarin atani nazo ina haye akan jaki ta matar wa ana yawma idhin qad nahastul ihtilam ni a wannan ranar nahastul ihtilam na kusanci shekarun mafarki wato yana dab da balaga kenan shine kamar shekara 13 zuwa 13 da rabi zuwa 14 tunda balaga takan zo wa dan adam namiji lokacin da yake shekaru 15 kamar yadda hadisi suka nuna an gane ku wannan shine galibi ta iyawa balaga ta zuwa mutum bai kai 15 ba ta iyawa ta yi jinkirin zuwa ban ya shekaru 15 har sai ya kai 16 amma dai mafi rinjayen faruwa shine da namiji balaga takan zo masa ne lokacin da yake dan shekara 15 ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بالناس بمنى لوكتن دا نزو هاي اكن ونن جاكا من ذن الله ينا صلى ومتاني امنى واتو ينا ومتاني ليمن تم وتصلى انا بي امبتكو وتصلى تبا الظهر تيلا اثر تيبي امبتبا ila ghairi jidarin, ba tare da wani katanga a gabansa ba, wato babu wata katanga da ya mayar a matsayin sutura. Ta iya yiwa ya ɗauki sutura, tunda sananne ne cikin aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan tafi da sutura duk inda zai, ya sa a gabansa lokacin da zai sallah. A nan gurin Abdullahi dan Abbas yana kore cewa a gaban manzon Allah ba wata katanga, shine ila ghairi jidar, ba wani bango. Ta iya yiwa akwai wani abin manzon Allah ya sutura da shi, kuma ta iya yiwa babu komai, saboda manzon Allah bai samu abin da zai sutura da shi ba, sannan wurin ba hanya ce ta wucewar mutane ba. Famarantu baina ba'd as-saffi, sai na wuce gaban wani sashi na safu. An gane ku? Kamar mutum ya shigo nan cikin masallaci, misali daidai kofan nan, waɗansu sun fara sahu, su ɗaya, biyu, uku, hudu, biyar zuwa nan tsakiya, shi kuma ya shigo ta nan kofar, ya tsaya a can, ba su bar mishi fili ba. Kaga ya samu dama ya wuto ta gabansu har ya zo nan inda suka bar fili, inda bai suka ba. Shi ne famarartu baina ba'd as-saffi, sai na wuce tsakankanin wani sashi na safu. Wai duk yana haya akan mai? Akan jakinsa ba. Fanazaltu, sannan sai na sauko, wa arsaltu al-atan, na saki ita wannan jakar, tarta'u, ta tafi tana kiwo. Wa dakhaltu fi safi, ni kuma sai na shiga sahu na kabarta. Falam yunkir zalika alayya ahad, babu wani wanda ya mai inkari bayan an gama sallah cewa abinda nayi ban yi daidai ba. Duk sun yadda cewa abinda nayi daidai ne, ba wanda ya mai inkari. An gane ku? Wato kenan abinda wannan hadisi ke nunawa, idan mutum ya wuce ta gaban sahu bai kesara masa sallah ba, inda ya wuce ta gaban liman tsakanin liman da sutura, to shine ya kesara wa mutanen wannan sallah. Amma tunda ta gaban sahu ne ya wuce, bai kesara masa sallah ba, domin suturarsa shine limamin su a wannan lokacin. Suturar liman ita ce suturar limamin su. Ma'ana idan liman yana sallah wa mutane, ko da an samu sahu 100 a bayansa ko maitan a bayansa, kowane sahu ka bi ta gabansa, baka ketara wa su waɗannan mutanen sallah ba, sai fa in ka ketara ta liman da ya sauka, ketara musu su duka. Ina fatan ka fahimta. Kaga ka ketara wa liman, kuma ka ketara wa adadin mamudin da ke bayansa ko na wannan su. Amma in su ka ketara ma, to baka ketara wa liman ba, kuma su ma ta san kuma ba ta ketaru ba a shari'ance. Malam yace ma yu'khadhu min al-hadith, abinda za a iya koyo karkashin wannan hadisi, awwalan anna murura al-himari bayna yadayil musalli la yanqudu salatahu wa la yaqta'uha, dan jaki ya wuce ta gaban mai sallah, to wannan baya walwale sallan mutum, baya yanke ta. Wa ya'ti al-khilafu fi hadha, wannan ra'ayin sa ne bai fada ba, zamu zo nan gaba mu ce mun yadda ko mu ce bamu yadda ba. Wa ya'ti al-khilafu fi hadha, shi da kansa yace bayanin sabani game da wannan mas'ala zai zo nan gaba, fil hadith alladhi ba'da hadha insha Allah, a hadisin da zai biyo bayan wannan. Nabiyu anna Abdullah ibn Abbas hina tuwfiya an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kana kad balagha aw qaraba al-bulugh, Abdullahi dan Abbas lokacin da manzon Allah ya bar duniya, lokacin yana dab da balaga ko ya balaga. Lianna hadhihi al-qadiyya waqa'at fi hijjat al-wada, domin wannan al'amari ya auku ne a hajjin karshe da annabi yayi. Ita hijjat al-wada da ake cewa hajjin bankwana, baya nufin cewa manzon Allah yayi wani adadi na haji wannan ce ta karshe, ta zama ta bankwana. Ita ce hajjin sa guda daya da ya taba yi a rayuwa, tunda yake so hudu ya taba yin umara, so ɗaya ya taba yin aikin haji. To amma dan me ake kiranta da suna hijjatul wada'i, hajjin bankwana? Saboda wannan hajjin kafin manzon Allah je, sai da yake da a Madina mutane da dama suka bi, sannan aka aika ƙauyuka da dama mutane suka tafi, waɗansu ma daga Yaman suka taho, sai Ali bin Abi Talib daga Yaman suka taho a lokacin, suka haɗe da manzon Allah a Makka. To an yi taro mai yawa, taron da yake har manzon Allah na cewa ku zo anni la'alli la alqakum ba'da ami hadha, ku koyi addinin ku daga wurina, ku koya kai tsaye ba tare da kun ji an ce na ce ba, ku ne kuka ji da kanku mai yiwa daga wannan shekara ba za ku sake gani na ba. To wannan abin da ya rinka maimaitawa, sai aka fahimci wada'i annabi yake wa mutane. Tabbas bayan wannan aikin hajjin kuwa manzon Allah bai rade ba, Allah ya karɓi rayuwarsa, sai zanto ka annahu yuwaddi'ul muslimina, kamar yana yi wa musulmi bankwana da ke wani kowane sallallahu alaihi wa sallam. Da haka ake kiran da suna hijjatul wada, ba wai dan ya taɓa yin wata aikin hajjin baya banda ita ba, wannan ce ta ƙarfi, a'a dama ita ce ta farko, kuma ita ce ta ƙarfi aikin hajjin sa. Ina fatan kun fahimta. to shi Abdullahi dan Abbas wato ko dai ya balaga ko yana dab da balaga a wannan lokaci, don lokacin aikin hajjin bankwana ne, qabla wafatihi sallallahu alaihi wasallam bi nahwi 80 yawman, kafin mutuwar annabi da kamar kwatankwacin kwana 80. Ya da daga aikin hajjin bai dade ba, bai fi kwana 80 ko nawa makamancin haka ba, Allah ya karɓi rayuwarsa. To shi Abdullahi dan Abbas dai zance da ya fi ƙarfi na malaman tarihi masana sira suka ce an haife shi ne kafin annabi ya yi hijira da shekara uku. Kafin hijira da shekara nawa? Shekara uku. To annabi kuma bayan ya yi hijira ya je shekara goma a Madina, sannan Allah ya karɓi rayuwarsa. Wannan sai ya baka lissafin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya lokacin Abdullahi dan Abbas da shekaru nawa? sha uku. Hadisi ne, yaro ne matuƙa, yana cikin sigarun sahaba, yara ƙanana cikin sahabbai. Ina fata an fahimta. To amma ka duba irin ilimin da Ubangiji subhanahu wa ta'ala bi, saboda albarkar addu'a ne sai sun ce Allahumma fakkihu fi din wa 'allimhu ta'wil. Abu na uku, anna ikrarar nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min sunanihi, abinda annabi ya tabbatar, ikrar abinda aka yi a gabansa bai hana ba, min sunanihi, ana kirga wannan abin cikin sunnonin annabi. Li'annahu la yukirru ahadan ala batil, dan annabi baya tabbatar da mutum kan barna, in mutum barna ya annabi ba zai kyale ba, dai bane annabi ba zai kyale mutum. Fa adamul inkari ala ibn Abbas yadullu ala amrayni, rashin inkari da annabi wa Abdullahi dan Abbas, wannan na nuna abu guda biyu. Na farko, sihhati salati, ingantuwar sallah take Abdullahi dan Abbas. Wa adamu itiyanihi bima yunkaru alayhi, sannan kuma bai yi wani abin da zai munkari ba, wannan duk ya nuna haka. Domin da a ce sallar sa bata inganta ba, ko sallar waɗanda ya wuce gaban su da jaki bata inganta ba, da annabi ya ce su sake sallah. Ko Allah kalla da ya faɗa kar cewa Abdullahi da Abbas karka ƙara. Ina fata ku fahimta. Abu na hudu cikin hadisin, istadalla ko ustudilla bil hadisi. Ustudilla wato bil bina'i da majhul kenan ko? An kafa hujja da wannan hadisi, ala anna sutratul imami hiya sutratul lil ma'mum. Wato sutrar liman ita ce sutra ta mamudinsa. Wa qad anwana lahu al-imam al-bukhari bi qawlihi, imam al-bukhari ya kulla babi ga wannan hadisi da yace babu suturatul imami suturatu man khalfahu, babin da yake nuna suturar liman ita ce suturar mamu dinsa. Ba lalle ne sai kowane mamu ya sanya sutura a gaban sa ba, in ba haka ba sai masallaci ta kada katakwaye ke. Suturar liman ita ce suturar mamu, ba kuma kowane mamu sai ya yi sutura ba ke. To a takaice abinda malam ya kalato mana cikin wannan hadisi kenan, cikin wannan hadisi na Abdullahi dan Abbas, Allah ya kare da gare shi. Banda shi malamun fiqh yin suka ga dama sai su ta kalato al'amuran da yawa. Na farko, su ce halaccin hawan jaki, ko ba haka ba? Kuma jakin ka hau jaka ta mace kuma ya halatta, sannan halaccin dora kaya, tunda har aka hau ya halatta kuma ai me a dora kaya, duk zaka iya fahimta wannan cikin hadisi da sauran abubuwa da yawa. Hadisi na gaba, alhadisu sadisu ba'da al-mi'a, hadisi na 106. عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتهما، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. وانا حديثي أنكر قوشي لك أمنا عائشة الله قال يدى أغريها عبارة ربانا أقول لديك جراء أشيما سواتيشي عائشة domin shaharar ta tafi shaharar rana, ko ba haka ba? Inda auren al'ummar musulmi ne al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, kowa ya san al-safin matan annabi ita ce ta nawa. Kun ba da kunya kenan, ni da nace ta shahara kamar rana kuma shi ke. Ta biyu mal ta uku, to wacce ce ta farko? Khadija, sannan Sauda bintu Zam'a, sannan Aisha. Waye ce ita ce ta biyu kuma? Shi ma sai mu jira ra'ayin. Khadija, sannan wa? Sannan Aisha, sannan Sauda. Wannan malamin ya ce Khadija, sannan Sauda bintu Zam'a, sannan Aisha. Wannan kuma ya ce a'a, Khadija, sannan Aisha, sannan Sauda binti Zamra. Yadda al'amari yake, bayan Khadija ta rasu, Annabi bai auri kowa ba sai Aisha. To amma ita Aisha a lokacin yarinya ce bata kai ta tare ba, an daura aure bata riga ta tare ba, sai Annabi ya auri Sauda. Sauda kuma ba zaura ce, ana aurenta su ne ta tare. Aisha kuma ba a tare da ita ba, kuma sai da aka je Madina. Ina fata an fahimta. Shi yasa idan waɗansu sun zo lissafi sai su ce Khadija, sannan Aisha, sannan Sauda, dan sun san a tarihanta an fara daura auren Aisha ne kafin na Sauda. Waɗansu kuma sai su lura da tarewa, sai su ce Khadija, sannan Sauda binti Zam'a, sannan wa Aisha. Ina fata ku fahimta. Ita ce dai As-Siddiqa bintu Siddiq, wato Siddiqa kuma bintu Siddiq, ita ce wato ƴar Sayyidina Abu Bakar Siddiq kenan, wadda take wa matan Annabi alfahari da cewa manzon Allah ya mutu baina haqinati wa zaqinati, a tsakanin kirjina da mukamikina ina tallafa da shi ya mutu. Yana daga cikin fallalar da take ganin ba wata ƴa mace da ta samu a duniya sai ita, tana tallafa da khatimun nabiyina wa imamul mursalina, Allah ya zare ransa a ɗakin ta, kuma anan aka binne shi kuma sallallahu alaihi wasallam. قالت كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. عائشه تتي نا كسانتي انا برشي ا غبن منزن الله ورجلاي في قبلته, قفافونا سنا عند القبله تتكي, معنا ينا فسكنتر قفافونا واتو كانت ينا ونوري قفافنت دي سنا ديدي عند القبله تتكي عند نان زي سغوشنسا. فاذا سجد, اذا النبي تاكي سجد غمزني sai ya ture kafafuna. Faqabtu rijlayya, idan ya dan shure ni haka da hannu, faqabtu rijlayya, sai in tattare kafafuna. Wa idza qama, idan ya miƙe na fuskanci ya shiga cikin karatu, basartu kuma, sai in sake miƙe kafafuna in ci gaba da bacci na. Haka yi sai a cikin rakawoyin sallah, in zai yi sallah sai ya dan daddabe ni haka, ko sai ni kuma sai janye, in ya gama sujjada in zai sujjada kenan, in ya gama sujjada kuma ta sake miƙe kafafunta. Tace wal buyut yawma idhin laysa fiha masabi, dakuna a wannan lokaci, gidaje a wannan lokacin babu fitilu. Allahu akbar, kan gidan Annabi ba fitila ko ta kwai, ko a tibal balbabu, ai ba za a tibal balbe ko ita babu. Tace wal buyut yawma idhin laysa fiha masabi, saboda karantin abin duniya lokacin ma fitilan ma ba a samu an sa ba. Da shi kuma shine khatamun nabiyina wa imamul mursalin sallallahu alaihi wasallam.
Na'am, ana zamanin da babu
a lokacin akwai fitilun, amma a gidan babu, gidan Annabi babu, wanda za a yi wata biyu ba a hura garwashin wuta ba, sai dai a ci dabino a shan ruwa a kwanta a yi bacci. Yo, wace ce yau kuma za ta yadda da wannan a gidanka? A yi ta cin dabino ana shan ruwa? Me wannan hadisi ke nuna wa? Mala yace ma yu'khadhu min alhadith جواز اعتراض النائم بين يدي المصلي اذا كان بحاجه قضيق المكان. حالتي مي برتي زي iya kwantawa a gaban wanda yake sallah. Al i'tirab, kwantiya ta gittiye, ba wai ka kwanta kafafunka na nan kuma kansa na saikin haka ba, a'a ka gittiya haka a gaban sa shine i'tirab. Kun gane ko wannan babu laifi dan kai wannan a gaban mutun yana sallah, musamman idza kana bihajatin qadiq almakan, musamman idan wuri na da madadi. Nabiyu anna i'tirad almar'ati amam almusalli la yaqta'u as-salata wa la yanqusuha, mace ta gittiya a gaban mutun yana sallah, wannan baya yanke masa sallah kuma baya tawaila dan sallah din. Me yasa ya kawo wannan? Saboda akwai hadisin da Imam Muslim ya rawaito wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yaqta'u salata ar-rajuli idza lam yakun bayna yadayhi mithlu مؤخرة الرحل الحائض والحمار والكلب الأسود. للي زي ينشي صلر متوم إذن أغبانس باب سترا ديدك تكين قوكو ني أنسك جيتا تغبانس صلر ستالالتي. نفركو الحائض متبالجة, نبيو الحمار جايكي, نقوم الكلب تغبانك. أنغانيكو ko jaki ya wuce ta gabanka ko bakin ka ya wuce ta gabanka sallar ka ta riga ta yanki. To ita wannan yankewar ita ne suka safani. Malam mazhabobi guda uku, Abu Hanifa Allah jikansa da gafara da al-Imam Malik da al-Imam Ahmad bin Hanbal suka tafi kan cewa abinda ake nufi da wannan yankewa shine wato za ka samu tawayyar lada, ba wai sallar ce za ta yanke gaba ɗaya ba, za ka samu tawayyar lada. Imam Shafi'i ya ce a sallah babu ita ta tashi daga aiki, dan shine ya kaɗa uku, za ka fahimta. Shi bai wani tawili ba, su kan sun yi tawilin hadisi, an fahimta ku? Iko Imam Shafi'i ya ce babu wani tawili hadisi, sallah ta riga ta yanke. To amma shi Imam Ahmad yana da maganganu ne kaman guda biyu a babin. Akwai riwaya ta farko wadda ya nuna idan baliga ta wuce gabanka kana sallah ba sutura, sallar ka tana nan, haka idan jaki ya wuce sallar ka tana nan. Amma kare ne ya tsaya yana tunani, yace to idan baki ne wannan karen to shikenan, idan kuma haka dai ya tsaya yana kaiwa ya komo. An gane ku? To amma a wata riwaya ta ce ya nuna gaba ɗaya dai in sun wuce shi ma ya tafi akan wancan fahimta din. A gaskiya hadisin manzon Allah ba zai karɓi kowane irin tawili ba, wannan tawili tawili in dai mace baliga ta wuce ta gaban ka baka da sallah, sai ka faro daga farko. Idan jaki ya wuce haka, an fahimta ku? Haka idan bakin kare ya wuce ta gaban ka shi ma haka baka da sallah. Su abin nan za ka iya dubawa cikin Sahih Bukhari, sai ya ga hadisin Aisha lokacin da wani sahabi ya karanto wannan hadisin sai ta yi masa inkari, ta ce dan me za ku haɗa mu da karnuka da jakai a layi ɗaya, mu mata dan me za ku haɗa mu da karnuka da jakai a layi ɗaya. Ita tana yi wa wannan sahabi inkari ganin take ijtihadinsa ne, shi kuma ya ci daga bakin manzon Allah. Ita ta yi inkari dan ba ta san annabi ya faɗa ba. Malaman hadisi kuma suna da ka'ida, suka ce man alima hujjatan ala man lam ya'lam, wanda ya samu shine wanda ya sani shine hujja, wanda bai sani ba rashin sani ba hujja bane, bata sani ba rashin sani ba hujja bane, shi ko wancan ya sani sai ya faɗa, kaga ita ce hujja kenan. Da haka idan aka zo ana musu da mutum biyu, ɗaya ya ce lalle na karanta cikin Sahih Bukhari ko Muslim manzon Allah ya ce kaza, sai ya tabbatar da hukuncin da hadisin ya tabbatar, wanda ya ce ni ban yadda ba dan ni ban sani ba, wa za a karɓi zancensa? Kaga wanda bai sani ba, ai rashin sani ba hujja bane, domin aljahlu adamun raki ne, ba babu kuma ai ba hujja bace, amma akwai ita ce me, ita ce hujja. Ina fatan kun fahimta. Da haka dai zance mafi inganci ya ƴan uwa, mace baliga in ta wuce ta gabanka, domin lafazin ya ce alha'idu, abinda ake nufi da alha'idu ai allati balagat sinnal mahiz, wanda ta kai shekarun balaga kenan, ta kai shekarun da ta iya yin al'ada, ba wai yanzu tana cikin al'ada ba, ko da ba ta cikin al'ada a yanzu, domin alha'id din sifa ne. Ina fatan kun fahimta. To dan haka kenan sai yake nuna itiradul mar'a amam, to wannan hadisin kenan wanda ya nuna da mace baliga da kare idan sun wuce ta ga mutum da zaki sallarsa ta yanke. Ga kuma wannan hadisin yanzu Aisha ta miƙe kafafunta tana sallah gaban manzon Allah har sai manzon Allah ya ture ta. Me hadisi da kano wannan hadisin da wannan? Shine malamai suke cewa wannan hadisi yana magana in ta wuce. Aisha kuma ba wucewa ce ba, tana wurin har annabi ya sallah har ya gama. Kaga akwai bambanci. Dan ba wucewa ce ba, al-murur ake nufi. An gane ku? Amma Aisha ba wucewa ce ba, tana wurin ne a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam. Da haka wancan hadisin daban, wannan kuma daban. Na uku, anna masal mar'ati wa law bila ha'ilin la yanqudul wudu'a, li anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaghmizuha bi zalamin fala ya'lamu ayamassuha min wara'i ha'ilin am la. Taba mace ko da fatar jikinka ta taɓa fatar jikinta ba tare da wani kyalle ba, ba tare da wani tufafi ba, wannan baya warware alwalan mutum. Kun gane ku? Domin da shi Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ture kafarta lokacin yana cikin sallah, inda a ce taɓa mace mutlaqan yana warware alwala da sallar shi zai ci gaba da yake nan, da sallar ta da alwala ta yi ta warware. To dama dangane da cewa taɓa mace yana warware alwala ko baya warwarewa, zantuka guda uku ne suka fi shahara. Waɗannan zantuka guda uku, zance na farko taɓa mace ko ta wace irin hanya baya warware alwala. Zance na biyu taɓa mace ko ta wace irin hanya yana walwale alwala ko ba da niyya ba. Zance na uku na tsakiya wanda suka ce idan mutum ya tafe ta da nufin ya ji daɗi alwala ta walwale, in yi nufin ya ji daɗi da ya tafe ta bai ji daɗin ba alwala ta walwale, ya taɓa ta ba da nufin ya ji daɗi ba amma da ya taɓa ta kuma sai ya ji daɗin taɓa ta to kuma alwala ta walwale. Amma idan ya nafa ya taɓa ta bai ni ya ce ji daɗin taɓa ta ba, da ya taɓa ta ko bai ji daɗin taɓa ta ba alwala tana da ba malikiya ba kenan. Wannan shine tafsiri da suka yi. To kaga kenan qaulun bi anna alwudu'a yanqud mutlaqan wa qaulun bi anna alwudu'a la yanqud mutlaqan wa qaulun bi tafsir. Zantuka guda uku kenan na fuka hawo. To cikin wanne zance ne yafi kowanne kwari yafi kowanne karfi? Zancen farko ko zancen farko cewa taba mace baya walwale alwala. Ka taba ta nufin jin dadi ba, ka taba ta nufin jin dadi ba, da ka taba ta ka ji dadin ba, ka ji dadin ba alwala ka tana nan ba abin da ya tafi. Ina fata an fahimta. Dan manzon Allah yakan yi alwala a gida, in zai fita masallaci ya kama ta daga cikin matansa ya sumbace ta, ya yi kisan dinta sannan ya tafi masallaci ba tare da ya sake alwala ba. A cikin sumbatar mace kaga ziyaratul ne alal masjid ma alal lam dan ya fulam na fulam ko manzo Allah ya wuce su ba tare da ya sake ba kaga ba da awar kususiya ba su da hujja don ba ka yin da awar kususiya sai in kana da dalili. Ina fata an fahimta. Da awar kususiya ba su da hujja. Wannan Aisha take faɗa ko ɗaya daga cikin matansa ne take faɗa, ya fi wannan kuma ba ababin alwala bane ba, ababin azmi ne shi wannan. Walakinnakum walakinnahu amlakukum liirbihi, wannan ababin azmi ne. Ko da Imam Bukhari ya kawo kitabu siyam ne cewa manzon Allah yana cikin azumi yana sumbatar matarsa kuma azumin sai nan, sai Aisha dan karwo ne sai kima zai yi kuma ya sama da kima ta sai to amma annabi ya fi ku mallakar kansa. To kuma yanzu duk wanda yake da garanti din cewa shi jarumi ne a fagen sha'awa, yana da cikakken control a kan sha'awarsa don ya sumbaci wata sai na azumi ba komai Allah sun suna nan. Ina fata an fahimta. To amma idan mutum ya san ba ya da tabbas to hanyar lafiya sai a bita da shekara kamar yadda Bahaushe an gane ko? Wato kenan taba mace ba shi warware alwala bisa ga zance mafi inganci ta kowane irin hanya. Waɗanda suka zafafa irin wannan su ne irin su Ibn Hazm, su suna ganin ta koya ka taba mace ko da wani ne ya zo ya ture ka da ƙarfin tsaya ka fada kanka alwala ka ta lalace to kai ka ba da niyya ba, ko da cikin duhu ka dan taba ta baka sani ba, yake ce ba sai ne kai baka sani ma kila ko namiji ka taba ko wata mace in baka da alwala. Ajayin wanda an zafafa da yawa. To kaga har Ibn Hazm ma da malamai suka kama suka ce to tunda ka ce mace dai shi ya ce mace mutlaqan ko da irgan kanuwa ce, in kai alwala ka dauke ta alwala ka tana da shi. Shi ba ruwansa ka ji daɗi baka ji daɗi ba, hukunci dai mace ce kai kuma kai namiji ne ba ka da alwala. Suka kawo masa hadisin annabi na sallah yana dauke da umama ko ba haka ba? Idan ya zo yin ruku'i da sujada sai aje ta, in ya gama ruku'i da sujada kuma sai ya dauke ta sai ce kuka sani ko ya nan da hannunsa da tsumma wai kuka sani. To waɗannan dai matsaloli abinda nake so mu kai gare shi a cikin wannan hadisi, wannan hadisi na nuna idan mace a tsaye take a gabanka ko a zaune ko a kwance ba ƙetarawa ta yi ba, kasancewa ta tana gabanka kana sallah har ka ƙare sallarka wannan bai lalata ma sallah ba. Amma in ta ƙetara ne a tsakaninka da suturarka to sallarka ta lalata. Kun fahimta da kyau abinda wannan hadisin yake nunawa daga cikin matsalolin da suke da alaka da abinda muke ciki. Mai littafin ya ce babun jami'un, wato wani babi wanda yake gamamme. Galibin fuka ha'u sukan yi babi irin wannan, waɗansu kamar in sun gama wani babban babi kafin su shiga wani babi, yanzu kamar nan ya zo yana magana akan sallah ko babin limanci ko babin sutura ya kare kafin ya shiga wani babi, sai kuma ya ga waɗansu mas'aloli da yawa na sallah, in yace zai sai musu babu kafin zai tsawo, kuma kila ma wata mas'alar hadisin ta daya, to sai yace babun jami'in, sai ya koro ababai da dama sai ya sa su a karkashin wannan babun jami'in. Waɗansu kuma sukan yi ne a ƙarshen littafinsu bayan sun gama komai. Kun san fiqhu kashi biyu ne, akwai fiqhul ibadat da fiqhul mu'amalat. Fiqhul ibadat abin da ya shafi tsarki, ya shafi sallah, ya shafi zakka, ya shafi azumi, aikin hajji da sauransu. Fiqhul mu'amalat abin da ya shafi kasuwanci, ya shafi aure, ya shafi mu'amala ta cinikayya, kwangila, riba, rashin riba, menene inshora da waye. In duk sun gama waɗannan, sai su ga waɗanne irin ɗaiɗai kun matsaloli ne, ko suka shafi ɗabi'u ko jarunta ko kyauta ko haƙuri ko menene, waɗansu ƙananan matsaloli sai su yi babi, sai su yi babun jami'un ko kitabun jami'un, duk sai su harada su a ƙarƙashin abin na ɗaya. Waɗansu sai sun je ƙarshen littafi suke, waɗansu kuma a tsakiya suke, in sun gama wani babban babi kafin su shiga wani. Kaga wannan shi ya yi mana cewa tsakiya bai je babban babi ba, amma in kuka duba bulughul maram a ƙarshe ya kai Ibn Hajar al-Asqalani, bayan ya gama abubuwa sai ya yi jami'un a can wurin. Haka Imam Malik ma cikin motsa shi ma yana da irin wannan babi, ina ma don kun fahimta. Waɗansu kuma suka yi jami'un ɗin ya zanto a ƙayyadadde, kamar su ce jami'un fi salati, wato sai su tattaro waɗansu masa'il na sallah da ba za su shiga cikin ƙananan babuka a can ba, sai su haka su a nan. Waɗansu kuma sukan yi jami'un su yi shiru don komai da komai ya shiga ciki. Kowanne dai malamin fiqhu akwai istilahinsa, akwai salon da ya bi wajen wallafa. An gane? Karkashin wannan babi malam ya ambaci hadisai, to babukan da ke ciki kamar babu tahiyyatul masjid da zamu gani, da in muna bin wannan littafin da ke hannuna na wato Abdullah bin Abdurrahman ibn Salih al-Bassam da yayi sharhi da babun nahyi anil kalam fi salati, duk wannan babukan ba shi al-Maqdisi ne yasa su ba, Abdul Gani al-Maqdisi ba shi yasa su ba, a'a shi Bassam mai sharhi shine ya sanya sunan waɗannan babukan. Amma shi mai asalin littafin Ummatul Ahkam da ya yi babun jami'in kawai sai ya koro hadisan ba tare da ya karkasa su a tsakiya ba, shi mai sharhi ne da ya zo don jin daɗin karatu sai ya sassarrafa su ya yi tasarrufi a ciki, shi da kansa ya yi bayani. Da haka sai ce babu tahiyyatul masjid, babin da yake magana dangane da nazilar da ake kira tahiyyatul masjid, gaisuwar masallaci. Alhadithu sabi'u ba'da al-mi'a, hadisi na 107. عن أبي قتادة الحارث بن ربيعي ابن ربيعي الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وأن حديث أنكر قدق أبو قتادة كان الحارث ابن ربيعي الأنصاري الله قال التقريب يتي من ذا الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد, idan ɗayan ku ya shiga masallaci, fala yajlis hatta yusalli raka'ataini, kada ya zauna har sai ya yi sallah raka'o'i guda biyu. An gane ku? Idan ɗayan ku ya shiga masallaci, kada ya zauna har sai ya yi sallah raka'o'i guda biyu. Na farko dai al-masjid, abinda ake kira da suna masallaci, dukkan wurin da aka ware shi ya fita daga mallakar wani, ya zanto an buɗe ƙofofinsa, kuma yana da limami ana salloli guda biyar, ko mutane na iya shiga su fita duk lokacin da suka so, don bai zama ɓangare ne na gidan wani ba, to wannan shi ne masallaci. Amma idan na bada shagon gidana temporarily, ban fitar da shi daga cikin gidana ba, ana yin sallah, wannan dai musalla ne dan wurin yin sallah, amma bai zama cikakken masallaci da ake bukata ba. Haka idan na yi masallaci a cikin gidana, katon gidana, sai da ba ka iya shiga masallacin sai an buɗe maka gate ɗin gidana ka shiga sannan ka je, wannan bai zama cikakken masallaci da ake bukata. Domin masallaci, kafin ya zo masallaci akwai bukatan at-tasbil, abinda fuqaha'u suke kira at-tasbil, abinda suke kira daga at-tasbil daga sabil ne, ma'ana ifsahu subuli ilayki, buɗe kofa zuwa gare ki kai tsaye. Idan na yi masallaci a cikin ɓangaren gidana, to idan na yi babban gate na shiga gidana, ya kamata masallacin sai in yi masa kofa ta yadda ka iya shigowa masallacin baka da alaka da gidana, to wannan ya zama masallaci. Amma in kawai a cikin gidana yake, da yadda in an rufe gate ba za ka shiga ba, kuma yanzu sai yasa aka rufe kana ciki kuma ba za ka fita ba. Ina fata an fahimta. Yanzu kuma kamar nan masallaci ne cikakke, dan mutane na iya zuwa su fita, mutane na iya zama su itikafi, mutane na iya zuwa su yi nazari, mutane na iya zuwa su yi wani mitin na addinin musulunci. Amma zai idan gidan wani gashi sai ka fita gate, zai iya yadda duk lokacin da ga dama ka shigo da illar tafan kai na za ka ce masallaci zan je in yi nazari. Kaga ba zai barka ba. Masallacin cikin kasuwa ana yin salloli duka guda biyar, to shi ma masallaci ne kenan. Wanda ku dena yana wannan zan kwada na rigima da wani limami, bar ku hada na rigima da limami. Ai ba girman ake nufi ba, haya yanzu kaje dajin Allah kai dai nan wurin irin ka hanyar dambo kaje kai katan masallaci kaman na Makka ko na Madina, ba a yin sallah sai in mutane sun zo wucewa su da ga masallaci bari mu azhar mu wuce. Ni ya ce masa kuma ya zama cikakken masallaci da yake bukata. Kaga cikakken masallaci da yake bukata wanda yake salloli guda biyar, kuma subbilat tariqu ilayhi, subbulati tariqu ilayhi, an bude kofofi zuwa gare shi kai tsaye. Mai shi ya san ya ce ya zama fi sabilillahi, baya cikin mallakarsa, ya riga ya zama waƙafi na musulmai, to wannan shine masallaci. Ila ba da kuna fahimta, to irinsa ne in ka shiga hukuncin tahiyyatul masjid ta kama ka. Dan manzon Allah ya ce idza dakhala ahadukumul masjida, kuma anan bai keɓance ba masallacin nan, ya iya zama na juma'a ne, ya iya na khamsu salawat ne, al masjida da ya shafi kowace, ko na juma'a ko na khamsu salawat. Sai manzon Allah ya ce fala yajlis hatta yusalli rak'atayn, kar ya zauna har sai ya salla rak'o'i guda biyu. To wannan hadisi ana kallon shi ta fuskoki da yawa. Fuska ta farko, dangantakarsa da waɗansu hadisai daban da suka nuna ba a yin sallan nafila bayan asubahi har sai rana ta fito, ba a yin sallan nafila bayan la'asar har sai rana ta faɗi. An gane ko? To menene hukuncin mutum idan ya shiga masallaci bayan asubahi kafin fitowar rana, ko bayan la'asar kafin faduwarta? To kaga annan maganganu suke na malamai. Waɗansu malaman suka kalli waɗancan hadisi na hani suka ce ba za a yi ba, waɗansu kuma suka kalli wannan hadisi na cewa in ka shiga ka yi. Ina ba da kun fahimta. A malaman da suke kallon hadisan hani suka ce ba za a yi ba, su suna ɗaukan wannan hadisin kamar ya ke banci ne in ka shiga a waɗansu lokuta da ba wannan lokuta da ake kira auqatul karaha ba. Auqatul karaha, bayan asubahi kafin fitowar rana, bayan la'asar kafin faduwar rana, da kuma lokacin da rana ta take tsakiya, suna ganin waɗannan lokuta ba fa yanda za a yi kai sallah a cikin su ko ka shiga masallaci. Amma wannan hadisi da yake in ka shiga masallaci kar ka zauna har sai ka yi sallah na raka a biyu, yana nufin a lokutan da ba guda uku nan ba. Ina fatan kun fahimta. Waɗansu malaman kuma su kuma suka ce a'a, hanin da aka yi na cewa ba a yin sallah a waɗannan lokuta guda uku, lokacin da rana ta sake tsakiya, da bayan asubahi har zuwa rana ta fito, da bayan la'asar har zuwa rana ta faɗi, wannan ana nufin annawafil al-mutlaqa. Dan nafilin sun kasance gida biyu, akwai annawafil al-mutlaqa, akwai kuma zawatul asbab. Abinda suke nufi da annawafil al-mutlaqa, yanzu din nan kana zaune kawai sai kai niyyar ka ta kai nafila, ya halatta ko bai halatta ba? Ya halatta. To kana gida ne, kana waje ne, kana wani abin nan ne, annawafil al-mutlaqa, nafilar da ba wani sababi da ya haifar da ita, ita ce ba a yin ta a ɗaya daga cikin lokutan nan guda uku, lokacin takewar rana, da lokacin da aka yi asubahi kafin fitowarta, da lokacin da aka yi la'asar kafin faduwarta. To waɗannan ba a yin annawafil al-mutlaqa a irin wannan yanayi. Amma in nafila tana da sababi, to za a yi ta ko da a wancan lokutan. Me take nafila mai sababi? Kamar misali, wato ainihin a shiga masallaci ɗin, kaga sababin yin sallaci ne mai shigar ka masallaci, to kaga za ka yi wannan nafilar a wannan lokacin. Da ita dukkan wata irin nanta, sujudu tilawa, za ka iya sujudu tilawa ko da a lokacin karhanci ne, saboda lokacin nan sababin yin sujudar shi ne tilawa ɗin, kuma ka zo inda ake yin sujuda in kana cikin tilawa ɗin. Ina fata an fahimta. Kamar sallar jana'iza, idan ka zo a wannan lokacin za ka yi ta, ba za ka ce ba za a yi sallah mutlaka a wannan lokacin. Kamar mai qada'in sallah, kai ne ba ka yi sallar asubahi ba, baka tashi tunawa ba sai karfe 5:30 na yamma,
la asr liqis rana ta kusa faduwa sai ka tuna ban yi sallar asubahi ba manzo Allah sai ka yi ta lokacin da ka tuna ta kaga a lokacin nan kar hanci kai bai shafe ka ba don kana rama wata salla ne da sababin yin wannan sallar yanzu shine tunawa da baka tuna ba da babu ita ina fatan kun fahimta to wannan zancen da wannan taharirin shine yafi dacewa daukan cewa wato ainihin in dai na tula tana cikin zawatul asbab kai tsaye mutum zai yi ta sawa'un bayan la'asar ne sawa'un bayan asubahi ne sawa zai iya yin ta amma in ba ta cikin zawatul asbab na tula cikin mutlaka to ba zai yi ta ba a waɗancan lokuta don haka idan ka shiga masallaci a kowane lokaci cikin lokuta in dai ka shiga masallaci to za ka yi wannan sallar nafila wannan abu na farko kenan abu na biyu da yake da alaka da wannan hadisi maganar cewa ita wannan nafila menene hukuncinta shin wajiba ce ko ko mustahabiyya ce waɗansu malamai suka ce wajiba ce waɗansu suka ce mustahabi ce a gaskiya tunda manzon Allah ya umarni da ita yace ayi duk umarni daga bakin manzon Allah ana daukar shi a matsayin wajib ce sai in an samu karina allati tasrifuhu min alwujub ila alistihbab in ba a samu wata karina ba da za ta janye umarnin daga wajibci zuwa ga mustahabbanci za a ci gaba da fahimtar wannan umarni a matsayin wajibci duk da cewa wanda suka wajibta din ba su da yawa cikin malamai amma ba a kallon yawa ko rashin yawa in an zo maganar dalili na shari'a an gane ku waɗansu kuma suna ɗauka a matsayin mustahabbi ne sannan wani abu na uku shi ne tunda manzon Allah ya ce idza dakhala ahadukumul masjida idan ɗan ku ya shiga masallaci fala yajil fata su lirakatin to sai ka shiga ba da niyyar dama ba kamar kana daga nan bangaren masallaci daga kudu wata bukata ta kama ka kan bangaren masallaci daga arewa ga wannan kofar idan ka shigo ga zaka idin kan ka je sai ka ga zaka wata can aiki ne kawai bari ka yi bari ka fita nan ka zama abiru sabili yanzu kenan wato zaka ke tsara nan kawai ka wuce to wannan shigowar sai ka yi tahiyatul masjid dan dama kai baka shigo da niyyar kai zauna ba baka shigo da niyyar zama ba tunda ba zama ya kawo ka ba wucewa ne za ka yi murur ne fil masjid suka ce babu wannan nafilar a kanka don manzon Allah ya ce fala yajlis ashe kenan wannan nafila ko wannan sallah ta tahiyatul masjid al-lizimta ta ne ga wanda mai aradal julusa fil majlis to shine aka ce fala yajlis hatta yusalli rak'atayn to kai kuma dama ba zama ka zo ba wucewa za ka yi ko ka shigo masallaci an yi karatu ka tashi ga fita kenan sai ka manta ai ga lissafi da can na dora sai akan wata kanta sai ka shigo da rufin ka dauki lissafin kawai ka fita dama ba zama ka zo ba duk suka ce babu tahiyatul masjid akan ka wadansu suka ce a'a shi wannan hadisi yana magana kan abin da yake mai rinjayen faruwa ne abin da yake da rinjayen faruwa shine idan mutum ya shiga masallaci galibi ya shiga ne dan yi zauna to dan haka sai manzon Allah ya magana akan sa amma ba wai dan wanda yazo zai wuce shi ma ba zai wuce ma zai ko take cewa wai idan kai hasara kai ko karuwa kai to ashe kai malaita ma yukhadu min alhadith abin da za iya koya cikin hadisin na farko mashru'iyyatu tahiyatul masjid li dakhilihi shar'an tuwar sallar da ake kira tahiyatul masjid ga duk wanda yake ciki wa dhahaba ila wujubiha adh-dhahiriyya cikin wadanda suka wajabta ta akwai yan zahiriya li zahiri hadal hadith dan su sun kalli zahirin hadisin wal jumhur zahabu ila istihbabiha amma wafi yawan malamai suka ce mustahabbi ce na biyu annaha mashru'atun li dakhil al masjid fi kulli waqt wannan sallah an shar'anta ta ga dukkan wanda ya shiga masallaci a kowane lokaci ko da lokacin karhanci ne walau kana waqta nahyin ko da lokacin da aka yi hanin nafila ne saboda me li umumil hadith dan shi hadisin am ne wato suka ce da shi hadisin da yace in ka shiga kai nafila da hadisin da yace kar ka yi sallah bayan asubahi har sai rana ta fito da bayan la'asar har sai ta fadi suka ce kowanne amin amin min wajhin wa khafin fi wajhin akhar kaga hadisin idza dakhala ahadukumul masjida yana nufi in dai mutum ya shiga duk wanda ya shiga masallaci cikin ku ba wanda tsakanin wani da in dai mutum ya shiga masallaci to yayi wancan kuma yana nufin kowane ne kar yayi dan ya kai fala salata ba haka bane ba kaga kowanne amun ne min wajhin lakinnahu khasun min wajhin akhar wannan amun ne da yake idza dakhala dangane da duk mai shiga yayi wancan kuma amun ne fil awqat dangane da waɗannan lokutan guda uku da aka amfana. To amma khasun ne kasancewar bai shafi lokuta duka ba. Ina fata an fahimta. Tunda ya shafi guda uku sun ne kadai ba duka lokuta ya shafa ba.
Ina fatan kun fahimta.
Na uku, istihbabul wudu'i li dakhilil masjid. Mustahabi ne idan mutum zai shiga masallaci ya zanto yana da alwala. Tunda an ce kare zauna har sai ya sallan nafila, mutum zai salla ne ba alwala. A ce wannan ya nuna musulmi ana son idan zai shiga masallaci ya zanto da alwala tattare da shi. Domin ya samu yayi wannan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, li alla tafutahu hadhihi as-salatu al-ma'mur biha. Dan kada wannan sallah da aka umarni da ita ta kubuce masa. Na hudu, kayyada al-ulama al-masjid al-harama bi anna tahiyyatahu tawaf. Malamai sun kayyade cewa wannan cewa in mutum ya shiga masallaci suka ce ana nufin banda masallacin Makka na Ka'aba, dan shi suka ce al-baytu tahiyyatuhu tawaf. To amma wannan ba hadisi bane. Shi ne Sheikh Albani ya masaradi ya ce ba bambanci tsakanin masallacin Makka da masallacin Madina da masallacin ko ina, in dai ka shiga mafi falalan abinda za ka yi shi ne tahiyyatul masjid, sallan nafila ɗin na raka'a. Alal qawli bi annaha nafila. Ina fata an fahimta. Da haka kuma masallacin Makka ne abinda za ka yi nan, ba za a ce ba ai shi tun da ya ga dawafi ka yi dawafi shi ne fi yawa. A'a, in dai shiga ka yi lokacin da ka shiga ka yi tahiyyatul masjid, ba bambanci tsakanin shi da sauran masallaci. Malaiti lakin man lam yuridi tawafa aw yasuffa alayhi fala yanbaghi an yada'a as-sala. Man lam yuridi tawafa aw yashuqqu alayhi, dukkan mutumin da bai nufin tawafi ba ko yana ganin tawafin zai bashi wahala, fala yanbaghi an yada'a as-sala. To wannan in ya shiga masallacin Ka'aba bai dace ya kyale wannan sallah ba, bal yusalli raka'atayn, ya wannan sallah raka'a bi kamar yadda aka saba. Babun nahyi an al-kalam fi as-salati, babin da yake nuna hanin yin zance a cikin sallah. Kamar yadda muka faɗa, waɗannan babuka duk mai sharhi ne ya kulla su, amma wanda yake da asalin umdatul ahkam ba zai ga wannan sunan babin ba. An gane ku? Tunda shi ya zuba hadisan ne haka gaba ɗayan su. An Zaid ibn Arqam radiyallahu anhu qal, al-hadithu as-samin ba'da al-mi'a. An Zaid ibn Arqam radiyallahu anhu qal, kunna natakallamu fi salati yukallimu ar-rajulu minna sahibahu wa huwa ila janbihi fi as-salah hatta nazalat wa qumu lillahi qanitin fa umirna bis-sukut wa nuhina 'anil kalam. Wannan yana daga cikin babban abin da ake kafa hujja da shi kan faruwar an-nasikh wal mansukh a cikin hukunce-hukuncen musulunci, a cikin Qur'ani da kuma cikin hadisi. Dan ga shi da suna yin zance a cikin sallah, daga baya kuma aka yi aka hana. Yanzu ya zama hani shine me nasikh, yin zance din da ake yi da ya zama shine me mansukh. Ga shi lokaci guda ya tabbatar da shi a cikin hadisi, faruwar an-nasikh wal mansukh a cikin hukunce-hukuncen addinin musulunci. Ba gaskiya bane cewa wai maganar da suke yi da ta in ta shafi ta gyaran sallah, ba gaskiya bane. Ta gyaran sallah kan ko yanzu ya halitta ko yi ban ji ba, ai ya faɗa ne kawai, amma na faɗa ma ba gaskiya bane. Na gyaran sallah wannan kan har yanzu ai ba hana ka ba, domin muktadan zancanta da sai a ce ko yanzu na gyaran sallah bai halitta ba ai. Amma a yanzu idan sallah ta zo ta rikice mun na rasa wata raka'a muke ciki, ko ma mu ba su farga ba sun ce mun subhanallahi, bai halitta ba in tambaye su? Ya halitta in tambaya su kuma su bani ansa? Ya halitta in tambaya sai jama'a wai wannan raka'ar kuwa ta ƙarshe ɗin nan ce ku tabbas? Wani daga cikin su ce eh haka ne, wani kuma ce a ba haka bane ba. To da kai sabani sai in yaya, sai in dama sahun gaba galibi akwai waɗanda suke faqihai haka, waɗanda sun san sallah, babu laifi in zabi ɗaya daga cikin su in ce wai Malam Abubakar bai laka al'amarin ne yake, ko kuma Malam Abubakar Adam ya sallan nan ko haka ne ku ta shiga? Waɗansu malamai suka ce eh lallai ta shiga, wani dan da kankan ba a sahun ƙarshe ya ce ba ta shiga ba, kaga shi ne ya zo da ƙarshe ya ce ba ta shiga ba, da haka ta sace ba ta shiga, ko kan samu ta shiga ko ba haka. Ku yi hakuri ne, kwatance ne kawai ne, ba wai nan ya sahun ƙarshe ba, misali ne kawai, misali. Eh, ban ji ba. Akwai ba'adi. akwai baɗi cikin sallah. Alaikum salam. Ana ciki ake magana ai bayan aida kowa ana gaban je bayan aida. Kuma wannan na nuna lafazin al-qanut ko al-qunut ana yin amfani da shi cikin ma'anoni, cikin ma'anonin nan har da ma'anar as-sukut. Kamar da al-qunut ko mina nufin da'a, ya Maryamu qunuti li rabbiki wasjidi wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikeen. Sanna al-qunut ko mina nufin yi shiru. Hadu zuwa ala salatu wa salatu wa salatu wa qumu lillahi. Qanitin sana al-qunut kuma yana nufin yin sana al-qunut kuma yana nufin wato al-qunut da muka saba yi guda biyu, imma dai ta an-nawazil imma kuma ta wutri da ake yi idan an zo wutri raka'a karshe ta wutri, duk wannan ne kirsan al-qunut. To shi wannan mas'ala ta cewa an hana zance a cikin sallah, mas'alar zance a cikin sallah malamai suna karkasa matsalar ta zanto kashi uku. Kashi na farko, wata gaba da malamai suka yi ittifaki gaba ɗaya cewa yin zance a cikin sallah haramun ne. Yaushe lokacin da mutum ya zanto ya san wannan hukuncin kuma yana tunani da shi ba mantawa yi ba, da gangan ne magana a cikin sallah, ba wai dan ya dace hukuncin ba dan ya manta ba. Wannan gaba ɗaya malamai sun yi ta cewa sallar ta lalace. An bayyana ku gaba ta biyu ko bangare na biyu a cikin wannan shine yin zance a cikin sallah a sakamakon al-jahl, rashin sani, ko as-sahw mantuwa, ko al-ikrah tilasta ka aka yi, ko tahziru darir kaidan ka fadakar da makahu, kana cikin sallah ga makahu ya ji zai fada rija sai ka yanke sallah, ba zai yanke sallah zaka ba, sai ka ce malam makahu da ka tari rijiya a gaban ka, ko ya dama ko ya hagu dan ka kaucewa rijiya a gaban ka, ka fada rijiya ka ci gaba da sallar ka. Idan mutum ya zance a cikin sallah saboda mantuwa, ko ya zance a cikin sallah saboda jahilci, mutum da ya shiga addinin musulunci jiya ko shekaran jiya, bai koyi guje-guje sallah, bai san bayan ana sallah ba a zance, shi ya ka zauna sallah sai yi zance, sallah su kala nace ba ta lalace ba. Ko mutum ya zance a cikin sallah saboda an tilasta shi, shine al-ikrah din da muke magana. Barayi sun shigo gidanka kana cikin kiyamun laifi, Allah shi kiyaye, suka ce kana da kuɗi ka yi shiru kana cikin karatu, ka yi magana ko maharbe ka, sai ka ce babu, ka ci gaba da sallar ka, nan ba filin saka aka yi kai magana ba, ka filin saka aka yi, filin saka aka yi kai magana. Don haka a nan gurin sallar ka tana nan ba ta lalace ba, filin saka aka yi ba ta ne aka yi ba. Ko ta hazirin zarar da kamar da muka faɗa kayi ne don ka faɗakar da makahu, wato yana nema ya faɗa wata halaka ba wanda ya ganshi sai kai, kai kuma kana cikin sallah, lokacin sai ka yi magana. Ina fata an fahimta. To a irin wannan yanayi dan ka yi zance a cikin sallah, zance mafi inganci wanda a kansa Imam Malik Ibn Anas ya tafi, a kansa Imam Shafi'i ya tafi, a kansa Imam Ahmad bin Hanbal da su Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah da suka tafi cewa sallar ka ba ta lalace ba dan ka yi zance a cikin wannan yanayi. Ina fata an fahimta. Akwai malaman da suka zafafa matuƙa suka ce kawai sallar ta lalace, irin su Imam Abu Hanifa, amma gaskiya ba su da hujja mai kwari. Don ya gabata a baya hadisin zuri da inda manzon Allah ya sallama raka'a nawa, a raka'a biyu sahabbai duk suka rikice sallah mai raka'a hudu, manzon Allah ya raka'a biyu, waɗansu masu gaggawa har sun fita daga masallaci ba su tsaya sun nemi bayani ba. Ga Abubakar ga Umar, manzon Allah ya musu kurjini sun kace masa magana, har sai da zuri da ya zo ya ce wa manzon Allah, shin sallan nan an mai da ita raka'a biyu ne ko kuma ka manta ya manzon Allah? Manzon Allah sai ba daidai ba, ba mai da ita raka'a biyu ba, tana nan a hudu, sannan kuma ban manta ba. Shi manzon Allah yana ganin hudu ya ci. Zulaidi ne sai a ka manta manzon Allah, raka abi kawa kai manzo Allah sai tambaye sauran sahabbai a haqqun ma yaqulu zulaydi gaskiya ne abin da zulaydi ke faɗa suke faɗa suka ce kwarai gaskiya ne sai manzo Allah ya ce ko raka abin sannan kuma suka shiga dan ba'adi to kaga ana kirga wannan muhawara da manzon Allah yayi da zulaydi da kuma sahabbai da sahabbai suka yi suka tabbatar da abin da zulaydi ne faɗa haka ne duk a cikin sallah ne tunda ba ta riga ta cika ba hukuncin su sun yi zance a cikin sallah amma da ganganci fara din ganci bukatar haka ta kama li maslahatis salah ina ba dan kun fahimta to dan haka lokacin da duk aka sami ko mantuwa ko jahilci ko zance li maslahatis salah ko abin da muka ga misali in mutun yayi shi ba a cewa sallah ta lalace wannan shine zance mafi inganci duk wanda yace sallah ba ta lalace a lokacin nan zancen su yana da rauni irin mazhabin Abu Hanifa da sauransu gaba ta uku yi hakuri mallam gaba ta uku shine waɗansu al'amurra da su ba zance ba ne ba kai tsaye amma suna isar da wani saƙo shine suka ce kamar annabi busa da bakinka ka zo za ka yi sujjira sai ka ga datti a gabanka sai ka hure sai ka ci gaba da ka ɗora gocinka a wajen da annahnahatu kamar gyaran murya haka ina fata an fahimta da at-ta'awwu ka karanta wata aya sai ka tasirantu da abin da take faɗa na azaba sai ka firgita kai irin nishin nan da ke nuna ka firgita ko irin ajiyar zuciya ina fata an fahimta ko al-anil wato nishi irin wanda mara lafiya ke yi haka saboda raɗaɗin ciwo ko wani abu makamancin haka to dukkan waɗannan al'amura da abin da ya kama da su malamai suna tattaunawa a kansu cewa shin suna lalata sallah ko ba su lalata sallah waɗansu suka ce waɗannan al'amura in sun ginu akan harafi biyu zuwa abin da ya sama to sallah ta lalace duk abin da aka ba da harafi kamar tofi suka ce dan mutum tuf an samu harafi biyu ta'un da fa'un duk abin da zai iya yi waye ginu akan haruffa biyu zuwa abin da ya sama suka ce sallah ta lalace amma abin da ba zai iya yi waye ginu kan waɗannan haruffan ba ka kamar irin wannan nishi waɗanda suka ce akwai a da ha a wurin suka haɗu saboda haka lallai haruffa biyu ne abin da sama suka ce to sallah ta lalace kenan amma abin da duk bai ginu akan harafi ba kamar busa abu da ba ai ba harafi bane dan ba idan ka ce harafi ne aka ce wani iri ba za ka iya ba da bayani ba ina ba da guna fahimta to waɗannan maganganu da suka yi dangane da gyaran murya ko dangane da ajiyar zuciya ko dangane da nishi na mara lafiya ko dangane da busa da baki an gane ko dukkaninsu zance mafi inganci ba sa lalata sallah an gane ko zance mafi inganci ba sa lalata sallah shi Ibn Taymiyyah ma ya kasa su ne gida biyu yace su ababai da mutum ke yi cikin sallah yace abin da zai furta ko ya faɗa yace iri uku ne kashi na farko malahu ma'anan fi zatihi abin da yake da ma'ana a karan kansa kamar yace zaid lafazin zaid yana da ma'ana al-masjid yana ma'ana ba masallaci ba kenan al-walad al-bin fatima ibrahim isma'il duk wannan suna da ma'ana ne abu na uku yace abin da laysa lahu ma'anan fi nafsihi lakin lahu ma'anan fi ghairi yana da ma'ana yan hada shi da wani kamar harfa huruful jar nan su ila da min da ala da sauransu min daga kaga baya da wata ma'ana sai in daga kasuwa ko daga gida sai ka hada shi da wani abu yace da abin da yake baya da ma'ana sai a dabi'ance ake gano ma'anar sa gyaran murya baya da ma'ana a karan kansa a dabi'a ne ake gano ma'anar sa nishi na mara lafiya za a fahimta a ɗabi'ance yana isar da saƙon raɗaɗin da yake ji a jikinsa ina fata an fahimta yace to duk abin da yake yana da ma'ana a karan kansa idan mutum ya furta shi to sallar sa za ta lalacewa in dai ya furta shi da ganganci sai in yayi da jahilci ko da mantuwa ko da meye sai zanto hukuncin sa hukuncin zance da muka faɗa a baya an gane ko abin da yake baya da ma'ana a karan kansa shi ma ya haɗa shi da wancan amma abin da yake isar da saƙo ne yake kawai ta hanyar ɗabi'a yace wannan baya lalata sallah da haka dai da gyaran murya da busa da baki kai kure wani abu da bakinka, duk wannan baya lalata sallah, bisa zance mafi inganci. Da haka mai ke lalata sallah zance idan an yi shi bisa sani kuma da ganganci, bisa sani don wanda ya yi jahilci ba a kama shi da abin da wannan, kuma da ganganci don wanda ya bisa gamantuwa ba a kama shi da wannan, ko wanda aka tilasta shi, ko wanda wani abu makamancin wannan, kamar yadda muka bayyana. Ba zai amsa ba. Mahaifinka ya kira ka cikin sallah ba hujja bane cewa ka amsa, sai ka yi abin da zai fahimta. Idan zai iya fahimtar gyaran murya kake alamar ya gane kana cikin sallah, ya halatta. Ko yayi ta kira, yayi ta kira sai ka ce subhanallah, abin nufi ina cikin sallah ke, ya halatta. Kuma ba komai akan ka ko ba di ko kabi, babu. An fahimta ku? Saboda duk wanda ko da makaho din yazo zai faɗa rijiya, in makaho ne da ya karanta fiqhu ya nufi rijiya, sai ka ce subhanallah, ya san daki ta gawa, ka ce subhanallah, to zai gane in ya karanta fiqhu cewa wannan wani faqihi ne yake sallah, yaga zan faɗa cikin hadari, sai ta kabri. Ani in makaho bai karanta fiqhu ba, bara kawai yake kaga ya shiga uku, kana ta subhanallah yana ƙarin gabar je faɗa. Hadisi na gaba wanda a kansa ya kamata mu dakata, ya yi masa babi da cewa babul ibradi fi zuhri min shiddatil harri, babin da yake magana na sanyayawa a lokacin azhar saboda tsananin zafi. Abinda ake nufi da al-ibrad, kamar yadda malaman Shafi'iyya suka yi ta'arifin sa, cewa mutum ya jinkirta sallah a farkon lokacinta, ya kiyinta a farkon lokaci din, ya zuwa lokacin da gafin zafin rana zai rabu. An fahimta ku? Malaman Malikiya kuma suka yi ta'arifin sa da cewa a'a, shine sallah ta zuwa farkon lokaci sai ba za ka yi ba, sai ka tsaya har sai lokacin da inuwar kowane irin abu ta yi kamar daidai tsawon zira'i. Suka ce idan inuwa ta yi kamar tsawon zira'i zuwa abin da ya sama, shine mafhumul ibrad a wurin. An gane ku? عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. من ذا الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر إذا زافي يطننت فأبردوا عن الصلاة تو كتن سولا لا وصلا كتن سولا لا كركو يتأفر كل وقت. أنغانيكو kamar muftarinta ya shigo karfe 12:30 sai ku bari sai kamar 1:30 ko 2 saura ku, ko muftarinta ya shigo karfe 1 sai ku bari sai kamar karfe 2 ko ma 2 da minti 10 in dai shine ranar din ta dan saurara zafin ta ya dan rabu. Fa abridu, wannan ana maganar lokacin zafi ne, amma lokacin sanyin hunturu ne zaka saurara. Da muftarinta ya shigo ko 12 da kuta muftari shigo sai kai. An gane ku? Fa abridu an salati, ku saurara masallah kar ku yi a farkon lokacinta. Fa inna shiddatul harri min fayhi jahannam, dan tsananin zafi yana daga cikin hucin jahannama. Suka ce min din nan ba ta ba'iziyya ba ce ba, a'a, li bayanin jinsi. Fa inna shiddatul harri, shi tsananin zafi din nan, wato min fayhi jahannam, yayi kama da huci na jahannama, ba wai lalle hucin jahannama din bane ba. Don hucin jahannama ba sai a lahira ba? Hucin jahannama sai a lahira. Saboda mai an kamanta zafin rana da zafin hucin jahannama, don kowanne yana da zafi. Kamar yadda za a kwatanta Zaidu da Khalid a ce sun yi kama da juna, kila sun yi tarayya ne wajen sifa ɗaya, amma jikin Zaidu ya sha bamban da gangan jikin Khalid. Don an kamanta an ce wane kaman wane yake, ana nufin wajen mai, ko wajen fari, ko wajen kyauta, ko wajen kyau, ko wajen ilimi, ko wajen jarunta, ko rowa, ko abinda mutane ke iya tarayya a kansa a duniyarsu. Amma ba a nufin lalle wannan ya zama wannan. Da haka da aka ce min fayhi jahannam, ma'ana kamar jinsin zafin, kamar yadda wannan yake da zafi, haka wa wutar jahannama ita ma da hucinta yake da zafi. Ko kamar yadda hucin jahannama ke da zafi, to haka wannan zafin rana din shi ma zafi ne. Amma ba ana nufin wannan zafin lalle na jahannaman da ya zo nan duniya ba. Ina fata ku fahimta. To wannan hadisi ana daukan al'amura da yawa a cikin sa. Malai yace ma yu'khadhu min al-hadith, abin da za a iya koya cikin hadisin. Na farko, istihbabu ta'khiri salati adh-dhuhri fi shiddatil harri, mustahabbancin dinkirta lokacin azhar idan ana tsananin zafi ila an yabrudal waqtu har zuwa lokaci ya danyi sanyi watan kasirul harara tsananin zafin ya ragu qala al ulama malamin suka ce laysa lil ibradi fi shari'ati tahdidun a shari'ance ba wani nasi da yazo ya iyakance tsawon minti nawa ne za a jira kawai dai za ku jira gurgurda yadda kuke ganin yanzu zafin ya ragu ba kaman ɗazu ba a farkon lokaci shine kawai sawa'un kun jira da minti 20 ne kun jira da 30 ne kun jira da 15 ne ya dai ragu in an kwatanta da ɗazu a farkon muku tare shine kawai ba shine yake da shi babu wani tahdidi kaga tahdidi da cewa sai inuwa ta yi daidai da zira'i wannan kaga ba nasi bane ba istihadi na malamai da haka bai da wani abu wa yubayyinu sun'ani أن الأقرب في الاستدلال على بيان مقدارها ما أخرجه الشيخان الإمام الصنعاني يافد ويتي مفي كسنشن أبن ذا أكف هجة دسي دنغن دا بيان غرغود اللوكسن ذا أجرة أبن دا كنونها كما أخرجه الشيخان من حديث أبي ذر أبن دا إمام البخاري سكرويتو نحديث أبو ذر قال يتي كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كسنشي سكن وتتفيا تارد النبي فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر سيما كيران صلى يسوى كيران صلى الظهر فقال سيما ذا الله ترشي أبرد أنسوا لرامنا ثم أراد أن يؤذن باين أنجما سيسا كذا زي كيران صلى فقال له من ذا الله ترشي أبرد أنسوا لرامنا منا أنغانيكو فقال له أبرد واتنسوا لرامنا حتى رأينا في التلولي حسيدا مكرن دقنن inuwar tarin yashi a tulun kasan idan ana cikin sahara idan iska ta kada ta kada ba za ka ga yashi ko rairayi ya danyi tudu da kansa ba yace har su da irin wannan yashin mulka da ganin yana da inuwa sannan aka sallaci azhar da shi kun bayanci ma'anar dai ku ma'ana kun ga kenan wannan ya kamata a ce ahlus sunna sun fi kowa kwatanta wannan idan ana tsananin zafi amma waɗansu yan wasu idan aka ce ana sallah karfe ɗaya kawai shikenan ko ana zafi ko da sanyin hunturu duk ɗaya ne ko lokacin damina duk ɗaya ne irin waɗannan sunnoni sai a raya su limami sai ya bayani da an shiga yanayin zafi ya ce to jama'a ga hadisi fa manzon Allah ya ce idan an zo lafiya sai a dan saurara kuma azhar ce kawai abin ya shafa wanda la'asar tana nan ta iya mukhtari ya shigo tun karfe 1 da rabi sai a saurara sai tun kai 12 da rabi sai a saurara sai 1 da rabi a yi sallah lokacin zafin ranar ya dan ragu in an kwatanta da farkon mukhtari ko ya shigo ɗaya saura kwata sai a bari sai biyu saura kwata wannan kwatance ne kawai gwargwadon yadda kuka ga lallai kun kwatanta umarnin manzon Allah an yi jinkirin minti 20 ne 25 ne 30 ne mafi abu dai mai muhimmanci shine bin manzon Allah din kar ya kasance ba a bi shi ba sai a dan jinkirta ba ku komai idan sun yi riga a zafi ya riga ya wuce shikenan sai a mayar wani lokacin ma karfe 12 da kwata lokacin sallah azhar yayi sai a yi wani lokacin 12 da rabi ne wani lokacin 1 saura 20 ne sai ayi amma idan aka sa lokaci kawai lalle karfe 1 sai wannan su dauka tun da can su yawanci yan al'ada ko yan gargajiya su karfe 2 sallah su kuma ahlus sunna karfe 1 sallah to ciki ba wanda ya dace da sunnar manzon Allah dan lokaci na canjawa wata rana ai karfe 1 wata rana 1 saura kwata wata rana 12 da rabi wannan shine ya dace da sunnar manzon Allah gurgudan yadda yanayi ya bayar gurgudan yadda mukhtari ya shigo abinda zamu dauka shi abu biyu mukhtari ya shigo sai mu yi sallah yanayin na zafi ne sai mu dan jinkirta saboda aiki da wannan hadisin ina fata an fahimta fa huwa yursidu ila qadar al ibradi wannan hadisi na dan shiryar da yana shiryar da mutane zuwa gurgudan lokaci na jira da za a yi wa annahu zuhur al fa'il min tudran shine bayyana inuwa ga wato ainihin katanga ko katangu ko kuma garurruka wana waya da makamantansu na biyu annal hikimata fi zalik huwa talabu rahatil musalli hikima a cikin wannan shine ana son mai sallah yayi ta ahuce a tsanake li yakuna ahdara li qalbihi dan ya fahalarto zuciyarsa wa ab'ada lahu anil qalq sannan kuma yafi nisantar da shi daga damuwa na uku wa annal hukma yaduru ma illati lalle hukunci yana tafiya ne tare da illar da ta haifar da shi sababin da ya haifar da shi fa mata wujidal harru fi baladin idan dai an samu zafi a gari wujidat fadilatu ta'khir to falalan ayi jinkiri tana nan wa ammal biladul barida, amma garurukan da suke dama su wurin su yanayin su dama a cikin sanyi suke, fali faqdiha hadhihi al-illa la yustahabu ta'thir salati fiha, su wannan ba a cewa mustahabi ne su jira da lokacin ta yi kawai sai tunda illa din ita ce samuwan zafi din. Na hudu, zahirul hadisi wal mafhum min al-hikmati fi hadha at-ta'khir, a zahirin hadisin da abin da za a fahimta na hikimar jinkirin nan, annal hukuma amun fi haqqi man yu'addi as-salata jama'atan fil masjid wa man yu'addiha munfaridan fil bayt, hukuncin ya shafi kowa da kowa, da wanda ya je masallaci jami'i, da wanda uzuri ya sa zai yi a gida shi kadai, dukkanin su dai su jira in zafin ya shigo su dan saurare shi, ba wai sai wanda zai je jami'i bane ba, wai in kana gida tunda ba za ka fita ba ai zafi ba zai dame ka ba, a'a lokacin za a kalla sawa'un kana gida ne ko kana masallaci. لأنهم يشتركون في حصول القلق من الحر domin su duka dai suna karaya da juna wajen samun damuwa a sakamakon zafi din. Na biyar, annahu yushra'u lil musalli an yu'addiya as-salata ba'idan an kulli shaghilin anha wa mulhim fiha, an shar'anta wa mai sallah ya bayar da sallarsa yana nesa da dukkan abu mai shagaltarwa da zai shagaltar da shi anha gaba da sallah din, wa mulhim ko abin da zai wato mantar da shi fiha daga Allah ne ke mulhin din, abinda yake ya ji alhu yalhu, ma'ana ya kasance ya gafala ga sallar. To a takaice dai abinda wannan hadisi ke nufi kenan, sai mu dakata a nan, abinda muka faɗa zama daidai Allah shi ba mu lada, wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya fi mana. Sai a kira sallar sannan sai mu dan ansa kaɗan kaɗai daga cikin tambayoyi. Idan muku manta ba a wancan zuwan akwai tambaya da sai mana kwantai guda daya, wadda wani bawan Allah ya rubuto hadisin da yake magana dangane da limancin mai ziyara, imamatu za'ir kenan, haka shi Imam Abu Dawud ya yi masa babu, babu imamatu za'ir, mutum ne ya kawo ziyara nan garin daga Kano, ya halatta muku limanci, mutum ne daga Mafoni ya kawo ziyara Dambuwa Road, ya halatta wa ɗan Dambuwa Road limanci, mutum ne daga Dambuwa Road ya tafi Meri ko ya tafi wata unguwa ya halatta musu limanci ko bai halatta ba, shine abin nufi imamatu zahir. Mun yi tashkhisin mas'alar ko, wato an fito da mas'alar menene hukuncin wannan. A wancan lokaci dan uwa ya rubuto mana hadisi, zan saki maimaita shi yau. حديثنا ما أبو داود يروي تو حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان عن بديل قال حدثني أبو عطية مولى منا قال كان مالك بن هويرث يأتينا إلى مصلانا هذا فأقيمت الصلاة. أبو عطية يأتي مالك بن هويرث سكن صحبا من ذن الله ياكسن جينا زومنا انغور مني إندمك يصلى سي أكي إقامة صلى فقلنا له سيمك سيدسي تقدم فصلي wuce gaba kai mana sallah. Fa qala lana, sai Malik ibn Huwayrith yace qaddimu rajulan minkum yusalli bikum, ku gabatar da ɗaya daga cikin ku yi muku sallah. Shi Malik ibn Huwayrith yana cikin sahabban manzon Allah, yana cikin matsamarin sahabbai lokacin manzon Allah. Wa ta uhaddithukum lima la usalli bikum, yace zan ba ku wani hadisi wanda shine yasa na ki muku sallah. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نادما زن الله نتوى من زار قوما فلا يؤمهم دقون ديك ومتان زيارة كدي مسلمان وليؤمهم رجل منهم وان ديك تكون سنة زي مسلمان حديثي ني انغان تتي تومن تلوك تن من يدى حديثي ني انغان تتيكو خودة كده مكتا زا مساك ليكا وا مساك سبتر وا تو اما مكتا تيكو مدوبا مقاما غنغن مالمي اكي. Wannan shine abin da na faɗa tun da, ga abin da zan faɗa yanzu. Na takaito duk abin da na bintika, na takaito shi ne kawai a cikin wannan ɗan kalmomin da na rubuta. Ita wannan mas'ala ta imamatu za'ir, mutum ya kawo mutane ziyara amma ya musulmanci, hadisan da suka zo kanta ba wannan hadisin bane kadai, akwai waɗansu hadisai daban. To kuma an kasa su ne gida biyu. Akwai al-mutlaqa, hadisai da suka ce karkai kadai, akwai al-muqayyada, hadisan da suka takaice wadancan suka ce karkai sai da izinin su. An fahimta ku? Karkai sai da me? Sai da izinin su. bawan Allah nan ya dauki hadisin da yake kar ayi kadai, bai leko hadisan da suka ce kar kai sai da izinin su ba. Ga sunan karanto mana misali cikin hadisan da suka ce kar kai kadai, akwai hadisin da ya kawo wanda ba sai na maimaita mana ba shi. Ga na biyu zan kara masa dan ya rike hadisin da yake cewa salatu sallatu jawzu salatuhum azanahum, mutum uku sallar su ba ta wuce kunnan su da sun yi suna nan inda suka yi ta ba a karba ba. Na farko al-abdul abik, bawa da ya gudu daga wurin ubangidansa hatta yarde har sai lokacin da ya dawo. Na biyu wa mar'atun batat wa zawjuha alaiha saqit, mace wanda ta kwana mijinta na fushi da ita. Na uku wa imamu qaumin wa hum lahum karihuna, da mutanen da mutumin da yawa mutane limanci alhali ba sa so, karfi da yaji liman ko da tsiyaki su ba sa so, shi kuma sai yayi sallarsa ba ta wuce kunnansa ba. Ina fatan mun fahimta. To ka iya zuwa ka kawo mutane ziyara ba sa son sallah shikenan, kai kuma kana son sai kayi dadi limanci kenan, to wannan sallar ka ba za ta wuce daidai kunnanka ba. To hadisan da suka zo suka kayyade ga kadan daga cikin su, ina jin bi ne su ma zan kawo ko ɗaya ma kawai saboda lokaci. A na farko hadithu Abi Mas'ud, hadisin Abu Mas'ud al-Ansari yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ummul qauma aqra'uhum likitabillah fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa a'lamuhum bis-sunnah fa in kanu fis sunnati sawa'an fa aqdamuhum hijra fa in kanu fil hijrati sawa'an fa aqdamuhum sinnan wa fi riwayatin silman wala يقوم ولا يؤمن الرجل في أهله ولا في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. رواه مسلم في صحيحه والإمام أحمد في المسند. وانا حديثي من ذا التي وانا ذي ومتان لمنتي أقرأهم لكتاب الله وانا في سؤية كانت القرآن لمنتي ببان أبن دائك بكاتا وايه قواني وجان كانت القرآن yana baiwa harfa haƙƙinsu, yana na mafitarsu da kuma sifofinsu, ya san ka'idar inda ya kamata a tsaya da inda bai kamata a tsaya ba cikin karatu. Fa in kanu fil qira'ati sawa'an, in sun zama sun yi kunnan doki, an samu mutum biyu ko uku sun yi kunnan doki, kowa ƙari'i ne, kowa gwani ne wajen Qur'ani, fa a'lamuhum bis sunnah, to wanda ya fi sauran sanin hadisan manzon Allah, wanda ya fi iya sunnar manzon Allah. Fa in kanu fi sunnati sawa'an, in a wajen sunna sun yi kunnan doki, fa aqdamuhum hijra, cikin su wa fara yin hijira. Wannan ina magana idan sun yi hijira daga wani gari zuwa wani gari ne, to cikin su wa fara yin hijira, yana da falala akan wanda ya zo daga karshe kenan. Fa in kanu fil hijrati sawa'an, in a wajen hijira sun yi daidai, fa aqdamuhum sinnan, wa ya fi shekaru, dan daga cikin kamala akwai shekaru. A wata riwaya ce silman, wa ya riga shiga musulunci idan duk musulunci suka shiga, kaga in duk musulunci suka shiga musulunta suka wa ya riga shiga, yana da falla akan wanda zai daga baya. Idan kuma a dama ta an haife su suna musulmai, to waye ya fi shekaru, har yanzu wa ya riga kenan, dan wanda ya riga shekaru ya riga musulunci kenan. Sai kuma manzon Allah ya ce wala yu'ammanna ar-rajulu fi ahlihi, ba a yi wa mutum limanci a gidansa, wala fi sultanihi, ba a yi masa mulki a daidai kewayen mulkinsa, a ce shi ne mai unguwar a ce a masa limanci a unguwarsa, shi ne mai garin a yi masa limanci a garinsu. An fahimta ko? Kamar a nan gurin ba za a yi wa shehu limanci a Barna ba, sai in ya ga dama ya ce yi, in ba haka ba shi sai ya yi. Wala yuqadu fi baitihi ala takribatihi, ba a zaunawa mutum a kan shimfiɗarsa a gidansa. An gane ku? Illa bi idrihi, sai da izininsa. Duka waɗannan ababen sai da me? Sai da izininsa. Ka kawo mun ziyara gida, ba za ka yi mun limanci ba, ana iqama ba za ka yi zarf ko wuce gaba ba, sai ka tsaya, ni ne zan wuce, ni ke da haƙƙi. In na ga cewa a ba zan wuce, sai to aka kallawa bismillah, ta kallawa bismillah, sai in gabatar da wani sai wuce, ya halatta. In ni ne limamin nan masallacin, ba za a zo ba a iqama, kawai ka wuce gaba, sai in na ga dama na gabatar da kai sai ka wuce. Ina fatan kun fahimta. To kaga anan wancan hadisi da ya hana mutum yi wa mutane limanci in ya kai musu ziyara, shin yana nan ne ala itlaqihi ko ko muqayyad ne? Muqayyad. Me ya kayyade shi? Hadisin illa bi izni. Shi da ya kayyade shi. dan karka dauka ni ne wannan fahimtar ne kadai, akwai maganganun malamai daban amma duk ban kawo su ba, sai na dauko guda ɗaya tallin tal. Idan ka duba littafin Tuhfatul Ahwazi sharhin Tirmidhi na Safiyyur Rahman al-Mubarak Kafuri, yace qala bil muntaka wa aktharu ahli al-ilm, mafiya yawan malamai suka ce annahu la ba'sa bi imamati az-za'ir, babu laifi wanda ya kawo mutane ziyara ya yi musu limanci, bi izini rabbil makani, inda izinin mai wurin da ya ce zo ka wuce, li qawlihi fi hadisi abi mas'ud, saboda abinda manzon Allah ya faɗa cikin hadisin abu mas'ud da ya ce illa bi izinihi, sai da izininsa. Banda wanda akwai maganganu da yawa, ka duba cikin Nail al-Awtar na Imam Shawkani, ko mujalladi na biyu juz'i na uku kenan, Nail al-Awtar, inda yake magana babul imama. Ka ga Shawkani yayi bayanai masu yawa da wanda suka ce kaza da wanda suka ce kaza, sai ka taji ka fitar da sakamako a ciki. Ga kuma wancan na Mubarak Kafuri, da dai sauran nan tafi ga sunan ko cikin Fathul Bari ko al-Fiqh wa al-Mazahib al-Arba'a. Akwai littafi ma guda su kutum akan limanci, ahkamul imamati wal i'timam, wani irin academic dissertation din ne wani dalibi a jami'a ta Riyadh, yana da kyau kwarai da gaske, ahkamul imamati wal i'timam, abinda yake da alaka da limanci ta bangarori da dama duk yayi magana a kai. To kaga anan gurin kamar dai da na faɗa turan nan, idan mutum ya ga wani hadisi kar ya garaje, ko ba haka ba, kar ka yi garajen karyatawa dan sai mutum ya faɗa cikin hadisi, shi yasa muka ce za mu bincika abinda dan uwa ya faɗa, kuma kar ka yi garajen daukan zafi kan abu. Yanzu wani da ya ga wannan hadisin sai ya tayawo yana cewa duk inda mutum ya je in ba unguwarsa bane ya limanci bai halatta ba, ko in nazo daga Kano ne limanci a nan bai halatta ba, ko kuma in daga nan Malam Abubakar Adam ya je da Maturu ya limanci bai halatta ba, ko in wani ya je wani gari, to kaga wannan sai mutum ya yi barna da yawa bai sani ba, ko ba haka ba, abinda ba a so mutum ya yi ta hanyar ba da izini ba, kawai dan dai daɗi limanci kawai mutum ya wuce gaba. Amma idan limamin masallacin ratibi ya ce zo ka wuce gaba, shikenan. A'a, jama'ar wurin sun amince zo ka wuce gaba, shikenan. A'a, jama'a ka tabbatar ba sa son limancin ka, sai ka bari. Ka tabbatar ba sa son. To kar ma ka bata kanka lokaci ka rasa sallar ka. Dan gashi manzon Allah ya faɗa, sallar ka ba za ta wuce kunnen ka ba. Ba a limanci karfi da yaji. Ina fata an fahimta. Yanzu malam ba dai ka ji binciken da muka yi ba, shi yasa muka sai ba mu garaje, kuma cikin abin da muka faɗa ba ga hadisin cikin Sahih Muslim ba, mazalla ta illa bi iznihi, kuma ga malaman da suka fahimta, kuma ga references da bayar, ai magana ta riga ta kare. Ai shine amfanin ka binciko kafin ka faɗa, kaga shi da bai bincika ba kafin ya faɗa, yanzu sai mutum ya rasa yadda zai ji. Misali, idan aka ce mutum wane ne farkon wanda kana da wani magabaci da yake idan wani zai wata unguwa yawa ɗan unguwar limanci, ko yi biya wani gari yawa ɗan garin limanci, abin nan da ya yi bid'a, kai ne ka fara fahimtar haka, ko akwai wani magabacinka cikin sahabbai ko tabi'ai da ya fahimci haka? Kaga wannan magana ce, domin duk wanda kuka yi jayayya da shi kan hadisi, bayan hadisi ya inganta, an ta tuhajijuhu ila aqwali sahabati tabi'in, ka kai shi kotun sahabbai da tabi'ai, waye magabacin cikin wannan fahimtar? Wannan kotun za ka kai shi, don ka kai shi ka gama da shi. Waye magabacinsa cikin sahabbai ko tabi'ai da ya ce don wani ya je wata unguwa yawa ɗan unguwar limanci, shi kenan ya yi bid'a? Kuma me ye ta'arifin bid'a a wajensa, me ye definition ɗin bid'a? Ka ƙi irin wannan, idan ka so ka ƙure mutum sai ka ce me ye ta'arifin bid'a? Ya kawo cikin suwaye marubuta da suke rubutu a kan bid'a. Abu Isa haka Shatibi, sai Ibn Waddah al-Maliki, suwa ne su Abu Shama, suwa yi ya kawo tarihi ɗaya cikin na mutanen nan, kaga ba zai kawo ba. Littattafan da aka yi rubutu a kan bid'a na magabata tun na da 5-7, kaga cikin sai kamata mutum ya bimici irin wannan. Amma ba kawai mutum ya ji daɗi ba, shi ma ya ji wani ya yi wa'azi, shi ma ya yi. Ina fata an fahimta. Wato, abin da yake faruwa shi ne kowa yana son ya yi wa'azi, amma ba wanda yake son ya wahalar da kansa wajen bincike. Kai za ka je ka wahalar da kanka wajen bincike, kuma wani yana son dole sai ka saki naka kabina shi. Wai Imam Zamakhshari yake cewa, a abitu saharanar duja wa tabituhu nauman wa tarju ba'da zaka lihaqi yace ha kawai in kwana in hana ido na barci ina danzari ina bincike kai kuma ka kwana kana barci kuma kana son sai ka kamo ni haka yace a abitu saharan duja wa tabituhu nauman wa tarju ba'da zaka alhaqi yace ba zan yata ba kai ma ka san ba kai saba me kace malam wannan mahaddaci ya iya karatun qur'ani amma yana da sakaci wajen waɗansu al'amura na addini wanda ko yanda gidi kula da yanda gidi sun dani mala ga kuma wani juzu amma yake yayi amma yake yayi kansa na bin dokokin Allah wanda zaka bi shi wannan mahaddacin barnar da yayi a wajen sallah shi kadai ta shafa kyautatawar da yayi cikin sallah ta shafe ku ku duka kaba za Allah bai na cikin hadisi ba yanda za a yi ka dauko mai jizuwa amma ka kyale hadisi in yana da wani kurakurai nashi na wajen sallah wannan shi kadai ta shafa ba zai taɓa yin tasiri gare ka ba kai mamu a nan gurin inda ake magana yan akwai adadi na huffaz gawa ne gawa ne gawa ne to waɗannan sun fi wannan tsare dokokin Allah sun fi shi kwatanta gaskiya da kwatanta adalci da kwatanta tsantseni da kwatanta tsoron Allah ba ana dafa ba su da laifi ba samun wanda ba da laifi gaba ɗaya ba zai yiwu ba amma waye fa kwatantawa idan muka ce muna jiran sai mun samu wanda ba da laifi a duniya ba za mu sanar da kowa ba fa ba zai yiwu ba kowa ka ga baka ga laifin sa ba ka bi diddigin sa bane duk wanda ka bi diddigin sa sai ka gane laifin sa idan daga nesa kuna jin tsoron juna yafi amma idan ka bi diddigin mutum sai ka kure shi ko waye to abin da ake bukata waye ya fi kwatanta gaskiya to a nan gurin sai mu dauko in hafizan sana da yawa wane ne ya fi kwatanta gaskiya wannan kan wajibi ne kowane mutum da Allah ya baiwa ilimi komai kankantar sa to yayi kokarin kiyaye martaban ilimin koyaya kuma abin da yake faruwa shine wanda yake yana karantarwa yana wa'azantarwa yana fadakarwa ko yana limanci jama'a suna masa hisabi hisabai shadid cikin su akwai wanda zai ninka ka barna amma taka din ne zai rika gani illar ka shine kai ne lima ko wani abu yayi fa ya halatta amma kai idan kai sai asu kuma abin haddasa liman to shi bin dokokin Allah kuma liman ka da yake fa to amma wannan ba shi ke nufin cewa kuma wai malami ya sakaci ya ta wasa har ya kai ya zubar da mutuncin sa ba a gaskiya ya kamata mutun ya kwatanta tsoron Allah wato ba wanda ake haihuwa da takawa gaba daya kuma ba wanda zai taso tun samartakarsa waye ya haddace dindindinkansa waye ka gaina cikin hali na kimtsuwa da sanin ya kamata haka kawai ba tare da ya koya ba kaga hakuri manzo Allah cewa man yatasabbar yusaddiru lillah wa man yasta'fif yu'iffu lillah menene ma'anar yasta'fif ma'ana yana neman koyan iffa yana neman koyan kamewa da baya da cike da sai ke me yake koya ya tasabbar ay yatakallafu sabara bai da hakuri da sai yake koyan hakuri da karfi ayi wani abin kamar zai rigima sai dan ce bari dai in jin tsaye wannan sai na gobe an sake metawa kaga yana koyan hakuri kin manzo Allah ce duk wanda yake koyan hakuri to sai Allah ya mayar da hakuri ya zama siffar sa ta dindindin duk wanda yake kokarin koyan kamewa sai kaga Allah ya sa kamewa ta zama siffar sa ta dindindin kaga an yi koya ake kira koya ake da karfi zaka rika koyan abin na biyu kuma ka samu abokanai wanda ka san ba za su yi maka mujamala ba menene abokanai na farko su mutanen kirki ne kamammu ne masu kokarin kwatanta gaskiya ne masu kokarin kame bakin su ne ba ƙarya ba zagi ba cin mutunci sai ka kana da kai zagi a cikin su sai ka zama bare kowa sai ya tsira maka ido a sai akai kuma kai zagi kuma kai ana zauna ka sai ka ji ba daɗi gobe in za ka yi sai ka tuna ba kai bare ne kar ka zama bare a cikin su to da haka abokanai na gari sai su taimaka ma sai ka zama na gari inda za ka rinka yawan zuwa ana hira sai ka rinka zaben majalisi na gari inda kana inda ake farna sai ka kauce masa to da haka sai mutum ya zama mutumin kirki kuma ruhin abu sai mutum yana wa kansa addu'a shi da kansa cikin dare yana Allahumma ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinika da haka sai mutum ya miƙe wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa duk tambayoyin da kuke suke rubuce kun hana ni in karanta ba wannan yake cewa an ce idan mace ta wuce ta gaban mai sallah sallarsa ta lalace in wannan matar baliga ce to ya shi namiji in ya wuce ta gaban mace namiji in ya wuce ta gaban mace tana cikin sallah, sallar ta bata lalace ba ita, shi ya sabawa Allah da ya wuce ta gaban mai sallah. Dan mun karanta a hadisin baya, gare ya tsaya har tsawon 40 da ya wuce ta gaban mai sallah ko amma sallar ta sallar. Wanda yake cewa ina cikin sallah sai naga kamar socket na gida na wutar lantarki wuta ta kama, ya zan yi? Ai ba magana sallah a lokacin, sai ka je ka kashe. An fahimta ku? Akwai abubuwan da kana cikin sallah za ka iya yin su idan sun zanto aikin da za a yi ba ya da yawa. Kana cikin sallah kamar dama ka riga ka kunna rashi na wutar lantarki kuma ruwan zafi ya fara tafasa, kana kusa da wajen, sai ka je ka kashe, ka ci gaba da sallah. Kana cikin sallah ka rufe kofa sai aka na bubbuga kofa kuma ka ji wanda yake bubbuga kofar, ka san waye, kana kusa da kofa takawa ɗaya ke ko biyu za ka yi ka buɗe masa ya shigo, ka ci gaba da sallah ba tare da ka kauce alƙibla ba, sai ka yi sallar ka tana. Amma idan wani abu ya kama nan larura wanda sai ka tashi, yaro ya nufi murhu ana cikin sallah, ka yi masa ishara bai lura ba, kaga sai ka yanke sallah ka je ka ɗauke yaro. Kana cikin sallah haka ka barawo zai zo tura mashin ɗin ka ya tafi ko keken ka ya tafi, ai ba maganar sallah ba, za ka yi wanda hankali ba. Wani malami ne, wani abokinmu wanda yake ba zai zance aboki ba, tunda dattijo na ya girme mu kwarai da gaske, amma dai akwai aminci haka, sai dai a ce amini kenan ko, mai wa'azi ne kwarai da gaske a garin karin faɗi garin in masa fallasa. Muna wasanni haka da tijo, ya zo ya tayar da sallah ya ɓarawo ya zo da ɗaukan mashin ɗinsa, yana kallo wai sallah ke dan takawa har ɓarawo ya ɗauke mashin ɗin ya tafi sallah. Ce wannan ai ba tawakkali ba ne ba, ka yanke ka bisa ka gama shi ne sau. Amma yana gani wai sallah yake yana ya makale haka kawai ɓarawo yana jan mashin har ɗauke mashin ɗin. Wannan yake cewa Allah ya gafarta mallam, ina son ƙarin bayani akan karatun Fatiha bayan imam. Ai mun faɗa, mun sha faɗa, muna maimaitawa ko karatun Fatiha bayan limami lokacin da yake sallah ta bayyane, karatun ba dole bane, amma in yana sallah ta sirrance ya zama dole kenan. Wannan shine mafi karancin abin da zan faɗa yanzu. Tambaya ta ƙarshe yace wannan, waɗansu malamai suna cewa karanta bismillah cikin sallah wajibi ne kafin fara sallah. Kafin fara sallah cikin sallah ya halatta kai, ai ba maganar ya halatta bane ba ma. Bismillah in dai zaka faro kira'a daga farko farkon sura dole ne wayin bismillah. Kun fahimta ku? Mutumin da yazo cikin sallah kaga farko sai mutum ya karanta Fatiha ko karatun Fatiha nan sai kai bismillah, illa iyaka a turanci zaka yi. In ka gama Fatiha zaka karanta sura, in sura da zaka karanto daga farko zaka kama ta kamar inna a'tainakal kawthar, idza zulzilatil ardi zilzalaha da sauransu. In dai sura daga farko ne to dole sai kai Fatiha, sai kai bismillah kai. In ba suratul tauba ba, suratul tauba ce kawai ba ta da bismillah. Amma in karantu daga tsakiyar sura ne, abinda suke nufi da tsakiyar sura koda bayan falkonta da aya ɗaya sunan shi tsakiyar sura, to wannan ba dole bane kai bismillah. Ina fata mun fahimta. Amma in dai farko ne banda suratul tauba dole ne bismillah. An gane ku? Shine Imam Shatibi ke cewa wa mahama tasilha aw bada'ta bara'atan li tanziliha bis-sayf lasta mubasmila wala budda minha fi ibtida'ika suratan siwaha wa fil ajza'i khayra man tala. In dai zaka fara bara'a to babu yanda za a yi kai basmala, amma wala budda minha ba makawa sai ka kawo basmala fi ibtida'ika suratan siwaha, in zaka fara karatun wata sura da ba bara'a ba. Wa fil ajza'i khayra man tala ko khayra man tala a wata riwayar baitin, in a tsakiyar sura ne wannan mai karatu yana da zabi ko yi basmala ko kar yi, amma in dai farko ne dole sai da basmala. Da ka daga hannu sai mun tsike da kai. Waɗannan tambayoyin kuma da suka rage gobe zan ɗora a kansu guda biyu ne kawai, za mu kwana da kwantansu insha Allah.